Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fata an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Juma'a 23 ga watan Yuli a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, ana tuhumar wasu mutane tara da laifin gudanar da wasu aika-aika cikin Amurka a madadin kasar China. Wata gamayyar kafafen yada labaran Amurka da kungiyar fafutukar yancin yan jarida na kira ga Amurka da ta kare yan kasar Afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran kasashen waje daga barazanar Taliban. Sannan shugabar Jamus Angela Merkel ta kare aikin nan na shimfiɗa manyan bututun iskar gas don tura makamashi daga Rasha zuwa Jamus, wanda hakan zai shafi tattalin arzikin Ukraine.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ‘yan kabilar Mumie da ke ƙarƙashin masarautar Kona a jihar Taraba da ke Najeriya sun buƙaci gwamnatin jihar ta ba su tasa masarautar. To ko menene ya tado da wannan batu?
Duba ne abinda ba zai kawo mana ci gaba ba. Yau ga alheri ya zo, aka ce bari a ware al'umma mu a gefe, kada a yi musu komai, kaga ba adalci. Dalilin kenan muka ce mu ba za mu kasance a masarautar Kona ba.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka, za ku ji cewa hukumomin lafiyar jamhuriyar Niger sun jaddada mahimmancin al'ummar kasar su yi rigakafin coronavirus, bayan da gwamnatin Amurka ta ba kasar gudunmuwar rigakafin kamfanin Johnson & Johnson guda 15,200. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin manuniya da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Ana tuhumar wasu mutane tara da laifin gudanar da wasu harkoki a cikin Amurka a madadin kasar China ba bisa ka'ida ba. Gungun mutanen ya gudanar da abinda ma'aikatar shari'ar Amurka ta kira aikin sa ido, takura da kuma tilastawa ga wasu mazauna Amurka da nufin su koma China. A matsayin wani bangare na wani shiri na China na kudurin amfani da hanyar da ta saba doka wajen mayar da wasu mutanen China'r gida daga ko ina a duniya, wanda ake wa lakabi da farautar dabbar fox. Yan barandan wasu manyan kasashen waje da ke kare kaina a Amurka ba tare da yin rajista a matsayin masu kare muradun wasu kasashen waje ba, ba su da hurumin sa ido a asirce kan kai koman mazauna Amurka a cikin Amurkar. Kuma za a dau cikakken matakin doka kan haramtacciyar aika-aikar su, a cewar Jacqueline Casulis, muƙaddashiyar alkali a kotun gundumar Amurka ta gabashi da ke birnin New York, a wata takardar bayani. Wata gamayyar kafafen yada labaran Amurka da ƙungiyoyin fafutukar yancin yan jarida sama da 24 na kira ga gwamnatin Amurka da ta taimaka ta kare yan kasar Afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran kasashen waje waɗanda ka iya fuskantar barazana daga Taliban saboda wannan dalilin. Wasiƙun da aka tura ma shugaba Joe Biden da wasu jigajigan yan majalisun wakilai da dattawa sun yi kira ga Amurka da ta bullo da wani tsari na bayar da biza ma yan jaridar Afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran Amurka. Da dama daga cikin waɗanda suka yi aiki ma kafafen yada labaran na tsoron fuskantar ramuwar gayya daga Taliban saboda alakar su da kafafen yada labaran Amurka, a cewar wasiƙar. Tun da dadewa, kasar ta Afghanistan ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya hadari ga kafafen yada labarai. To amma barazana da kuma kasada sun karu tun bayan da aka fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Afghanistan da Taliban a watan Satumba na shekara ta 2020, da kuma bayan da sojojin Amurka suka fara janyewa. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta kaddamar da hare-haren jiragen sama wajen so shida a fadin kasar ta Afghanistan cikin kwanaki 30 da suka gabata, a matsayin wata hoɓɓasa ta goyon bayan jami'an tsaron Afghanistan da ke ƙoƙarin tsaida dannawar da Taliban ke yi. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya muryar Amurka jiya Alhamis cewa hare-haren waɗanda akasari jiragen Amurka marasa mutuƙa ne suka kai an auna ne kan na'urorin soji da Taliban suka kwace daga sojojin Afghanistan.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, rikici ya barke tsakanin kabilar Mumiye da kuma kabilar Kona bisa zargin rashin adalci da nuna wariya da ake yi wa 'yan kabilar ta Mumiye a ƙarƙashin masarautar Kona. Wannan na zuwa ne bayan daga darajar masarautar ta Kona da gwamnatin jihar ta yi zuwa daraja ta biyu. Wakilin muryar Amurka Sanusi Muhammad Garba ya aiko mana da ƙarin bayani daga Taraba.
Su dai kabilan Mumuyawan da ke jihar Taraban wadda suka yi taron manema labarai a ƙaramar hukumar Jalingo domin kira ga mahukunta da su shigo cikin wannan lamarin ba su yadda su kasance suna ƙarƙashin masarautar Kona ba. Hakan ta sanya kabilun Mumuye na jihar Taraban suka yi taron manema labarai a ƙaramar hukumar Jalingo yadda suka shaidawa al'umma cewar ba su amince da wannan masarautar ba. Akasari ma dai sai dai a bar su a ƙarƙashin masarautar Muri ko kuwa su ci gashin kansu. Da yake amsa tambayoyi wa manema labarai, shugaban ƙungiyar Mumuyawan Mr. Obed Ami na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma makasudin wannan taron.
Makasudin taron mu shine rashin adalcin da gwamnatin jihar Taraba musamman masarautar Kona suka yi mana. Mun duba ne abinda ba zai kawo mana cigaba ba. Idan muna wannan kasa muna tare da juna, sannan muka hada kai aka kafa gwamnati, yau ga alheri ya zo. Aka ce bari a ware al'umma mu a gefe kada ai musu kome, kaga ba adalci. Dalilin kenan muka ce mu ba za mu kasance a masarautar Kona ba, muna masarautar Muri. In kuma masarautar Muri ba za ta karbe mu ba za mu zaman kamu. Muna son gwamnatin jihar Taraba ayi mana adalci, ba mu masarautar mu domin a samu zaman lafiya da cigaba wannan kasa.
Shi kuwa sakataren kungiyar Mumuyawan wato Mr. Ezekiel Washington ƙarin haske yayi akan halin da Mumuyawa suke ciki a wannan jihar.
Shi mai girma gwamnan jihar Taraba, ina so ya sani a cikin kur'un da ya sa shi ya zama gwamna Mumuye muna da 85%. Ashe ganin hakan ya nuna mun dauki huka mun hudawa cikin mu kenan, ta ba zai yi mana adalci ba. Ai ya kamata ko gani kuri'un da muka ba shi gwamna Dairos kada ya isa ya kaunashe mu. Mun kai mishi wannan kuka, ya kuma yi komiti akan komiti, amma komitin bata haife da mai ido ba.
Nan take na nemi zantawa da masarautar ta Kona wadanda aka kara musu girma zuwa mataki na biyu. Na koyi nasarar zantawa da sakataren masarautar Mr. Emmanuel Demiel Joko ya yi kira wa wannan kabila ta Mumuyawa su mai da hankali domin a zamanto tsintsiya madaurin ki daya a jihar Taraban.
Gwamnati ta duba ta bayar Allah ya sa an bi tarihi aka ɗaukaka wannan masarauta. A duk jama'an da muna tare da su duka namu ne, ba aka ce wannan ba naka ba wasan yi wannan ba. Duk mutanen da suna wannan masarauta da kowane kabila da dabbobi duka namu ne, za mu yi tafiya tare da su da haɗa kai domin a samu zaman lafiya a masarauta. Kiran da zan yi musu dai shi ne komai na Allah ne, sai a yi hankuri da abin da ya faru a dawo a haɗa kai a yi tafiya tare don cin gaban kasa.
A daidai lokacin da nake hada wannan rahoton na yi iya kokari domin ji ta bakin gwamnati akan wannan matsalar, amma lamarin ya ci tura. Dama dai masarautar ta Kona tana kasa a mataki na ƙarshe, shi kuwa gwamnan jihar Taraban ya ƙara mata girma zuwa mataki na biyu. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
Madalla a gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To Maryam, shugabar Jamus Angela Merkel jiya Alhamis ta kare yarjejeniyar da ta cimma da Amurka don ta bari a kammala babban aikin nan na Nord Stream na shimfiɗa manyan bututun iskar gas don tura makamashi daga Rasha zuwa Jamus ba tare da fuskantar ƙarin takunkumi daga Amurka ba. Ta kira yarjejeniyar wadda aka yi sanarwar cimmawa shekaran jiya Laraba tsakanin Jamus da Amurka mai fa'ida ga ƙasar Ukraine, duk da yake aikin layin bututun na Nord Stream wanda ya ci dala biliyan 11, wanda kuma aka kammala kashi 98 cikin 100 nashi, zai janyo tsallake ƙasashen Ukraine da Poland. Jamus da Amurka sun ce sun himmantu ga dakile duk wani yunkurin Rasha na amfani da sabon layin bututun a matsayin wani makamin siyasa don samun damar yin babakere kan batun samar da makamashi a Turai. Jamus da Amurka sun amince su dau nauyin ayyukan samar da makamashin da ba na mai ba a Ukraine da Poland, duk da yake duka kasashen biyu sun bayyana rashin gamsuwarsu da yarjejeniyar. Suna masu cewa wannan aikin ba zai iya rage barazanar babakere kan damar samar da mai da Rasha ke sanyi ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya cicciki gwamnatin Cuba jiya Alhamis saboda fatattakar masu zanga-zangar neman yanci a wannan ƙasa ta tsibiri, tare da tsakaba takunkumi ma shugabannin sojin Cuba da na ɓangaren tsaron cikin gida waɗanda suka jagoranci kai hare-hare kan masu zanga-zangar. Ina mai yin Allah wadai da kaman da aka yi da kuma shari'ar shirme da aka yi da ke kaiwa ga jefa waɗanda suka yi ƙarfin hali suka bayyana ra'ayoyinsu zuwa kurkuku a wani yunkuri na tsoratarwa da kuma yin barazana ga mutanen Cuba don su yi gum, abinda Biden ya faɗa kenan yayin da yake shelar kakaba takunkuman. Mutanen ƙasar Cuba na da ƴancin faɗin albarkacin bakinsu da kuma gudanar da taro cikin lumana kamar duk sauran mutane, a cewar Biden. Ya ƙara da cewa Amurka na tare da mutanen Cuba masu ƙarfin hali waɗanda suka bazu kan tituna don su nuna rashin amincewarsu da shafe shekaru 62 da suka yi ƙarƙashin danniyar gwamnatin kwaminisanci. A ƙarshe, bayan da suka kuhula da yadda likitoci ke goyon bayan zanga-zangar da ake yi ta nuna rashin yadda da sojojin da suka ƙwace mulki, rundunar sojin ƙasar Myanmar ta kama da dama daga cikin likitocin da ke jinyar masu fama da cutar COVID-19 ba da hannun gwamnati ba, a cewar ƴan uwansu da kuma kafafen yaɗa labarai, yayin da ɓangaren lafiyar ƙasar ke faɗi tashin jinyar masu kamuwa da cutar masu yawan da ƙasar ba ta taɓa gani ba. Tun bayan da sojoji suka hambare zaɓaɓɓiyar gwamnati ƙarƙashin an sa su ci a watan Fabrairu, tashin hankali da zanga-zangar da suka biyo baya suka jefa aikin daƙile yaɗuwar COVID-19 na Myanmar cikin ruɗu, saboda ƴan raji sun ce an kama likitoci da dama saboda muhimmiyar rawar da suke takawa a ci gaba da bujerewar da ake ma gwamnati a cikin ƙasar. Jiya Alhamis, ƙasar ta Myanmar ta yi rijistar sabbin kamuwa da COVID-19 sama da 6,000, bayan da ta ce mutane 286 sun mutu shekaran jiya, wanda duka adadin biyu ba a taɓa gani ba a baya, ta yadda wuraren ƙona gawar waki ke aiki wurjanjan.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Bayan da hukumomin jamhuriyar Niger suka karɓi wani rukunin tallafin rigakafin COVID-19 na kamfanin Johnson & Johnson guda 15,200 a ƙarƙashin shirin nan na COVAX na samar da rigakafi a ƙasashe marasa ƙarfi, ministan lafiyar jamhuriyar Niger Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya jaddada mahimmancin al'ummar kasar su yi rigakafin, musamman a lokacin da nau'in Delta na coronavirus ke ƙara bazuwa a ƙasashe da yawa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mugun launi wanda annan yana ta kashe mutane duk da bai zo nan ƙasarmu ba, ya shigo nan Afrika, kenan ba mu da nisa ga wannan launin. Kuma shi ko wannan launi in ya shiga yaushe yau baya da magani. Maganin shi guda ne a zo a yi shaushawa. Allah ya sa gwamnatin ƙasar Amurka ta ba ƙasashenmu magani. Shaushawa ce wadda muke jin ana faɗinta, ba mu sa tsammani ma tana zawa nan ba. Allah ya waisa ta zo Johnson da Johnson. Sai mu ce abun alfahari ne gare mu. Kuma abin da muke hwata mutane su hito su yi wannan shaushawa, ita kai ke iya sa mutane su yi ta cuɗanya da sunan shugaban ƙasa da sunan shugaban gwamnati. Muna kai godiyanmu ga duka masu kama muna na facilitate COVAX. Muna kai godiyanmu ga gwamnatin Amerika.
A nasa jawabin jakadan Amurka Anishar Eric Witika ya ce,
"C'est clair, c'est une obligation humanitaire. C'est clair."
A fili take dole ne a tashi tsaye domin wannan aiki na jin kai, kuma a bayyane take wajibi ne kasashen duniya su tallafa muku a yaƙi da cutar corona. A watan Maris din da ya gabata ne aka kaddamar da ayyukan rigakafin corona a nan Nijar bayan isowar wani tallafin allurar samfurin Sinopharm na kasar China kafin daga bisani a karbi wasu alluran AstraZeneca a karkashin shirin Covax. Sai wannan wanda kasar Amurka ta bayar samfurin Johnson & Johnson 15,200 daga cikin 300,000 da gwamnatin kasar ta yi alkawarin bayarwa. Rahoton ma'aikatar kiwon lafiyar Nijar ya ce daga cikin mutane 5,594 da suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon bullar annobar a watan Maris na 2020 kawo yau mutane 108 ne kawai ke kwance a halin yanzu, wato 5,292 daga cikin su sun warke yayin da mutane 198 suka rasu sakamakon wannan masifa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman mana Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Talauci yazo mutum daya ya zo na ya ɗabi abinda mutum miliyan 10 za su ci su sha na tsawon shekaru 20 ya kulle shi kadai bai san shekarun da zai shi a duniya ba.
Dan kasuwa kuma tsohon dan takarar gwamna so uku a jihar Kaduna Honorable Sani Mamurshi Aban ne yake shaidawa duniya cewa rinto da rumbarin ban rike rumbun dukiyar Nigeria ne ke jefa Nigeria da mutanen ta cikin talaucin da yake ta gayyara su. Sai dai kuma duk da haka gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa jaddadawa duniya yake cewa dole ma a yi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari godiya saboda ba taba zaton ma dala ba za ta dunguri naira 1,000 ba.
Ba wanda ya tsammanin dala ba za ta kawo yanzu akan naira 1,000 ba, ga taba ta kai 500 din ba. To sai mu gode wa Allah da shi baba Buhari.
Tsara tseren tsatsafa tsanin tsallakawa zuwa tsaunin tserewa daga jam'iyya daya zuwa daya na kara kaburin da ga sanata Sabiya Una jihar Zamfarawa. Na ga yau duniya cewa ai sabuwar jam'iyyar da suka tsallaka ma gwamna matawallan jihar da ya ba jam'iyyar PDP ne limaminta.
Jihar Zamfara a halin da ake ciki yanzu ai shine uban jam'iyya. Duk wani wanda yake jam'iyyar APC ko yake son ya jam'iyyar APC to gwamnati matawalla shine shugaban sa.
Sai dai kuma shi dan majalisar gidan tare na Nigeria daga jihar Kanawa Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada shedawa duniya yake cewa duk da irin gashin gallaza mai da ake a jihar Kano ba fa sai ba jam'iyyar APC ba inda shugaban kasa Muhammadu Buhari na raye.
Fatakar shugaban kasa Muhammadu Buhari yana jam'iyyar APC. To me fitar da ni daga jam'iyyar APC a tsammani na sai dai mutuwa.
Wannan fa kadan muka karka cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 23 cikin jerin gwanan shirin manuniyan da ke nunawa duniya irin hanyoyin da ya kamata a bi domin samar da mafita. Mai yiwa kuma maganar matso mafitar amma dai game da abin da ya taso a jihar Zamfara ne yasa wata kungiyar matasa ta arewacin Najeriya ta kira wani taro. Ina ka ji ɗaya daga cikin jagororin kungiyoyin matasan da suka kira taron Alhaji Haji Sambo na sanarwa da duniya cewa kalaman gwamna Muhammad Bello matolan jihar Zamfara wanne bai musu dadi ba game da magan da akan dattijan arewa.
Mun kira wannan taro ne domin mu nuna bacin ranmu game da irin maganganun da matawalla ya fada. Ba zai dubi manyan dattawan arewa ba, irin su General Muhammadu Buhari, irin su Yakubu Gawan, irin su Professor Ango da dai sauran manya-manyan yan arewa, yace arewa babu dattawa. Mu mun san abin da ya fada ba gaskiya bane, kuma ya gaggawan fitowa ya roki al'umma gafara na bisa irin cin fuska da ya musu. Na biyu kuma fada da yake so yayi da Mahadi abin kunya ne kuma ya haifi Mahadi. Kuma na biyu Mahadi yayi mai rana domin lokacin da suka fito suna neman takara mun tabbatar da irin gudunmuwar da mahaifinsa ya bayar. Kuma ni dan jam'iyyar APC ne, bai zama dole Mahadi ya bi matawalle jam'iyyar APC ba domin babanmu kuma shugaban kasa a lokacin da yake magana da yan majalisar dattawa yace duk mutumin da ya zo zai Buhari zai iya aiki da shi, koda a wani jam'iyya kake yi zai iya aiki da kai domin shi ya san zuciyarsa mutum ne mai gaskiya da riƙon amana. Saboda haka ɗabi'unka su ya kamata ta kai wanda wannan yaro Mahadi zai tsallako daga jam'iyyar PDP ya biyo ka ba ka nuna masa karfa karfa ba kuma ka ce zaka yi amfani da ƴan majalisa don a tsige shi ko don a musguna masa
dumun dumamar yanayin da ke dunduma daruruwan talakawa a Najeriya da ake ganin shi ke tagayyara su na cigaba da jawo hankalin masana tattalin arziki da kuma sa inji akan abubuwan da kan kai komo domin kuwa ɗaya daga cikin ƴan kasuwan da ke ketarawa ketare kuma tsohon dan takarar gwamna so uku a jihar Kaduna Honorable Sani Muhammad Shaban dan buran na Zazzau ya ce darin dudumar danne dukiyar ƴan ƙasa ne sanadin sun kuyar da talakawan Najeriya da suke kuka na irin yadda talauci ya tagayyara su
idan ka duba arzikin duniya gabaki ɗaya ita kanta musamman akai ta hadin wannan fannin na corona babu yanda za a yi a ce kamfuna ma'aikatu ko ina yana rufe kace zaka wayi gari kace zaka ci gaba da rayuwa yanda ka saba wannan yana da wuya idan ka dawo ƙasar mu Najeriya mun wayi gari Allah ya mana wannan arziki na mai wanda kafin arzikin mun nan muna da dalan mu muna da sana'o'i mu a arewa kira jima da shauran wasu abubuwa da noma mun ba noma da kiwo muhimmanci muna cikin suturan mu sai ya kasance arzikin mun nan ya zo duk sai aka yi watsi da wannan sai aka zo aka rinjaya da ma to yau in ka tambaye kan menene farashin mai a duniya to in ka duba ni ina mamaki mulkin da aka yi mulki ne wanda aka yi shi wanda tanajin da aka yi ba tanajin ne abin ka zo ka gani ba Allah ya taimaki wannan bawan Allah ya zo da zuciya da kuduri ne kai shugaba kana iya zuwa da kuduri da niyya amma ba ko ina ne hannun kai kenan ba akwai wuraren da wannan bawan Allah shugaban kasa ya mimmika musu amana kuma ya saka musu hannu warwas su je su to wallahi wasun su da dama a unguwan su a garin da suke a wayyo wayyo ake ballantana a ce su me suke maka sa
to ba su taimaka a gida ba
ballantana kai ballantana na waje kuma suna nuna da dama ba sai na kira maka sunaye ba ga sunan bila adadin saboda haka dole talauci ya zo mutum daya ya zo na ya ɗebi abin da mutum miliyan 10 za su ci su sha na tsawon shekaru 20 ya kulle a akwati shi kadai bai san shekarun da zai shi a duniya ba
sai dai kuma duk da sakin sakiyar sa gegeduwar sumbulewar tattalin arziki a hannun talaka da kuma tagayyar da ake ganin talakawan na ciki a Najeriya wasu madafa madafin iko na ganin ya kamata ai uzurin ga yawa duniya cewa matsalar Najeriya fa ga dajjiya ce a hannun gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma hakan ma gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na kokari wannan dai shine matsayi na gwamna Muhammadu Badar Abubakar na jihar Jigawa da yace ya kamata jaddadawa duniya cewa an dade ma ana tanan dalar za ta iya dunguro naira 1000 da badin Allah ya kawo shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya makalkalle ta gayyar ta ta ba
kamar yanda na gaya ma mun zo mun gaji kasa kusan komai kawo shi ake da ake amfani da shi a kasar nan da dala ake sa a siyo shi sai ba da laifin Buhari ba mai ya fada a duniya ba mu da isasshiyar dalar da zamu ce a siyo kayan nan da aka saba siyo su dole dala ta tashi saboda mai neman dala biliyan 3 ya shigo da kaya a wata a Najeriya ya zama na dalar da ya samu ba ta fi biliyan 1 ba to kaga dole dala ta tsada in dala ta tsada tun da mun dogara akan kayan da ake kawo daga waje dole su yi tsada in sun yi tsada dole mutane su koka kuma ba mu gashi wanda ya san tattalin arziki na duniya ba da zai fidda mu daga wannan abin ko ya gaya mana cewa mun yi wani abu wanda bai cancanta ba ai a wannan tsarin na yanzu ba wanda ya tsammanin dala ba za ta kawo yanzu akan naira 1000 ba ga ta bata kai 500 din ba to sai mu gode Allah da shi baba Buhari da ya jajirce ba da goyen baya a samu wannan saukin
baba kon abu bane duk lokacin da aka samu cin wutar cikin gida da cikukuyar cunar juna tsakanin ƴan jam'iyya a siyasance wasu waɗanda suke ganin karfin su bai kai ba su kan zame su kara gaba don kada wutar ta cinye su sai dai a wannan karan an hangi ɗaya daga cikin gaggan ƴan jam'iyyar APC kuma da masokinan tare na jira Honorable Shaban Ibrahim Sharada na sheda wa duniya cewa ai shi kam iya azaba yana karbanta a jihar Kano saboda kawai wasu dalilai yace sai dai duk da irin dundun durkusar da shi din da yake sha a jihar Kano fa yana nan ba zai koma wata jam'iyya ba domin shi da jam'iyyar APC din dai ya iya cewa mutu karaba ma
mutukar shugaban kasa Muhammadu Buhari yana jam'iyyar APC yana shugaban kasa to me fitar da ni daga jam'iyyar APC a tsammani na sai dai mutuwa domin ni dan shugaban kasa ne shine ya fara fito da ni ya haskaka ni a siyasa ta hanyar appointment da ya bani a zangon mulkin sa na farko kenan duk waɗanda suke cewa za su fita da ni a gololi ne domin daga tsohuwar jam'iyyar PDP suka taho muka hadu da su a tsakiya jam'iyyar APC kowa ya san dan wanda aka kafa ta takai inda takai shine Muhammadu Buhari
kana nufin kenan kila in shugaba Buhari ya gama mulki a shekara 2023
abinda nake cewa idan har zan iya fita to sai in dai baya ciki amma koyayyen ka gabobi na ake saboda azaba
domin tun shekara ta 2018 nake karbar azaba daga hannun gwamnati da jam'iyyar APC ta jihar Kano.
Sai dai kuma da alamu daddagiyar dagewa dan danne dukkanin damuwa cikin jam'iyyar dashi a banke ganin ba zai motsa ba. Bata samu ta kutsa cikin kunnan wasu ƴan jam'iyyar PDP a jihar Zamfara wanda suka zame daga cikin jam'iyyar zuwa jam'iyyar APC ba. Har ma hangi ɗaya daga cikin yan masarjan tare na jin da jam'iyyar PDP ta makala mai mukami a matsayin mataimakin mai tsawatarwa na ƴan adawa a masarjan tare Najeriya. Sanata Sahabiya una darewa dandalin daddale bayanan dannawa zuwa jam'iyyar APC da yace yanzu dai jam'iyyar tana da limami a jihar Zamfarawa.
A na bar jam'iyyar PDP yanzu ina jam'iyyar APC.
A jam'iyyar PDP kana da mukami mai girma, kai ne mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye. To da irin wannan mukami ne mun sa ka canza?
Babban dalilin da yasa na canza ita siyasa yankin lura ai duka al'amari ne na jama'a, kuma daga ƙauye ake faro siyasa, ba anan Abuja ake siyasa ba. Sannan in ka samu shugaba wanda ka fahimci cewa adalin shugaba ne kuma yana kokarin kyautata rayuwar al'umma, to me zai hana kai tafiyar da yaron gumo?
Shugaban ka shi ne wa?
Gwamnatin jihar Zamfara a halin da ake ciki yanzu ai shine uban jam'iyya. Ko wani wanda yake jam'iyyar APC ko yake son ya jam'iyyar APC, to gwamnati matawalle shine shugaban sa.
Ka tuntubo wayannan jama'an naka kafin ka canza sheka?
Kwarai kuwa, ai da na bar nan sai da nayi kusan sati guda ina jihar Zamfara.
To duka kuma da wannan darin daddale dallan dalilan barin jam'iyya daya zuwa wata za mu karkare shirin manuniya na wannan rana. A madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi da yawa da kuka ji a cikin wannan shiri. Sai kuma jigo jagoran jawo muryoyi daga jihar Kanawa Mahmud Ibrahim Kwarin da kan kwaso mana muryoyi daban-daban domin kawo muku a cikin wannan shiri. Ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara da ya gabatar da wannan shirin. Yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nasiha ta gare mu ƴan uwa ita ce a daidai lokacin da wannan shekara ta hijirar musulunci take kokarin shudewa, a daidai lokacin da ya kamata mu ƙara yi wa kanmu hisabi da yin lissafi da kididdige ayyukan alkhairin mu, mu kwatanta su da ayyukan mu na kurakurai. Duk wanda daga cikin mu ya san da cewa kurakuransa sun yi yawa za su kai ga iya rinjayar aikin alkhairin sa, to ya tuna da fadin Allah madaukakin sarki, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Duk wanda ayyukansa na alkhairi suka fi nauyi suka yi rinjaye, wannan zai samu rayuwa mai kyau bayan mutuwa. Wanda kuma ayyukansa munana su suka sa mizaninsa ya rinjaya, to wannan kan zai shiga cikin wuta. Babu wani ɗaya daga cikinmu da yake son fadawa a wuta. Kar mu bari wannan rayuwa tamu abinda muka shuɗe muna aikatawa ya zamo mana abinda zai jawo mana matsala bayan mutuwa. Umar dan Khattab Allah ya kare yarda gare shi yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu. Ku riƙa yi wa kanku hisabi tun kafin ku ai muku hisabi bayan mutuwa. Sannan ku auna ayyukanku, auna rayukanku da ayyukanku kafin a auna muku. Annabi mu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito kuma ya hasana shi, alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wanda ke da wayo shine wanda yayi wa kansa hisabi kuma yayi aikin da ya dace ga bayan mutuwa. Mu kyautata ayyukanmu ya ƴan uwana akan haƙƙin da ke tsakaninmu da Ubangiji da kuma tsakaninmu da junanmu. Da wannan ne za mu yi kyakkyawan rayuwa kuma mu yi kyakkyawan ƙarshe kuma mu samu kyakkyawan sakamako.
To madalla, yanzu kuma ga takaitaccen labarin.
Ana tuhumar wasu mutane tara da laifin gudanar da wasu harkoki a cikin Amurka a madadin ƙasar China ba bisa ka'ida ba. Gungun mutanen ya gudanar da abin da ma'aikatar shari'ar Amurka ta kira aikin sa ido, takura da kuma tilastawa ga wasu mazauna Amurka da nufin su koma China. Wata gamayyar kafafen yaɗa labaran Amurka da ƙungiyoyin fafutukar 'yancin 'yan jarida sama da 24 na kira ga gwamnatin Amurka da ta kare 'yan ƙasar Afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yaɗa labaran ƙasashen waje waɗanda ka iya fuskantar barazana daga Taliban saboda wannan dalilin. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta kaddamar da hare-haren jiragen sama wajen so shida a kasar ta Afghanistan cikin kwanaki 30 da suka gabata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kan Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Cuba Hero Diodune da ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.